demokradia a yau. Cikin jirin za mu duba siyasar Amurka wata shida da kama aikin shugaba Donald Trump. Matsara assalamu alaikum da fatan wayari lafiya. A ƙarshen watan biyar mun duba tasirin ci gaba da bincike kan katsa London da Rasha ta yi zaɓen Amurka. Duk da kokarin tsaye da binciken da masu zarge suka ce shugaban na Amurka ya so ya yi da ya kori daraktan hukumar FBI James Comey. Matakin na shugaban Amurka ya sa majalisun dokokin ƙasar biyu su ma suka ƙara azma wajen ci gaba da nasu binciken kan shigin na Rasha. Har ta kai sai tsara kakaba a rashin wasu takunkumi da rinjayar da shugaban bashi da wani zabi illa ya rattaba hannu akan dokar. Abinda masu gari suka ce duk da martaba da karfin shugaban Amurka a ciki da wajen kasar amma ya kasa hana wannan bincike sabanin abin da ke faruwa a kasashe masu tasowa. Yanzu babin da ya dauke wa Amurkawa da kuma kasashen yammacin duniya musamman hankali shine barazanar Koriya ta Arewa da take mutu da makamai masu linzami dauke da nukiliya. Da la'asariyar talata shugaban na Amurka yake Koriya ta Arewa za ta gamu da lugujen wutan irin wadda duniya ba ta taba ganin irinta ba. Dan haka na tambayi Shehu Yusuf Kura ya Amurkawa da sauran ma masu sharhi suke kallon kalaman na shugaban Amurka.
To ka san shi shugaban Amurka ne yanzu kamar mutum ne wanda mafi yawan Amurkawa suke dauka a zama wanda baya boye abin da yake zuciyarsa. Al-ma'ana shi ne abin da yake tunani da abin da yake ake gaya masa na tsaron ƙasa na sirrin ƙasa shi ne tashi faɗin yake yi. Ai kaga waɗannan maganganun da yake yi akan Koriya ta Arewa, ai sauran shugabannin da suka yi duk sun san da wannan matsalar, an san da ita, amma ba sa irin waɗannan maganganun saboda irin waɗannan maganganun haddasa tarzoma da tashin hankali da yaƙe-yaƙe suke. To gaskiyar magana shine irin waɗannan maganganun a gurin Amurkawa kamar binciken ra'ayin jama'a da aka yi kwanan nan, gidan talabijin na CBS ya yi jiya, gidan CNN ya yi yau, sannan ABC da kuma Connecticut duka sun yi, ra'ayoyin jama'a Amurka shine mafi yawansu ba sa jin daɗin irin waɗannan maganganu da shi shugaban yake fitowa ya faɗi su, walau ko na sirrin ƙasa ne ko na tsaron ƙasa ne ko kuma kawai ma na sakin baki ne wanda bai kamata shugaba ya ringa yin su ba. Saboda haka ne magana ta gaskiya waɗannan maganganu da yake faɗa, ai kaga ana gyarawa, kamar ita jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, ai kaga tana sassautawa.
To shehu, wannan ba zai rudar da duniya ba ganin cewa ana yi wa Amurka kallon shugaba, wannan bai aikewa da wani sako na rudani game da alƙiblar manufofin harkokin wajen Amurka.
To shine abinda yanzu sunan suke faɗa, ƙwararrun harkokin siyasa da ƙwararrun harkokin diplomasiya ɗin da harkar tsaro, abinda suke faɗa shine ya Allah ya taimaka akwai irin shi sakataren tsaro ɗin, wato wannan tsohon soja ne, janar ne, wato janar Mattis. Akwai shi sakataren harkokin waje, wannan gogaggen ɗan kasuwa ne mai harka hakan mai da iya harkoki na kasuwanci da mu'amala a ƙasashen duniya daban-daban. Ga kuma yanzu sabon shugaban ma'aikatansa na fadar White House, shi ma tsohon soja ne. Abinda suke faɗa shi ne cewa kada a lura da abin da shugaban yake faɗa, kada a lura da abin da shugaban yake yi, a lura da abin da mataimakinsa yake faɗa, da abin da sakataren harkokin wajensa yake faɗa, da abin da sakataren tsaronsa yake faɗa. Tana nan kamar yadda aka santa, ko da shugaban zai faɗi wani abu wanda mutane za su gane cewa bai da kan gado, ba shi da alƙibla, ba shi da tsari.
To shehu, kalma da ke ta farko ba ka gani tana abu ne mai kyau a shugaba ya faɗi abin da ke ransa?
A'a, yo, ai harkar mulki da harkar jama'a da kuma harkar musamman Amurka, tunda yanzu dai ko mutum yana ki ko yana so, Amurka ita ce shugabar duniya, ita ce take da tasiri a cikin gidanta, ita take da tasiri a Asiya, ita take da tasiri a gabas ta tsakiya, ita take da tasiri a Turai, ita take da tasiri a Afirka. Dole ne duk abin da za a yi yanzu a duniya, Allah ya ba su wannan ikon da karfin da tasirin cewa dole sai an nemi ra'ayinsu, a wasu lokutan ma sai abin da suke so za a yi. To in aka samu irin wannan matsayin, shugabannin da da suka yi waɗanda suka rike ƙasar suka mai da ita ta zo a irin halin da take ciki, ai ba su ringa yin surutai na shashanci da rashin hankali ba, kamar Obama nan da ya sauka. Da wuya ka ga Obama ya yi wata magana wacce za a ce da shi turko Allah wa dare.
Kuma ya ake fassara mataki da majalisun dokokin Amurka suka dauka na kagaba rashin takunkumi da rinjayen da shugaban kasan ba dama ya hau kujerar naki.
To wannan shine babban abin da mutane suke mamaki a kansa, domin harkar hudda da kasashen waje a mafi yawan lokuta akan barwa shugaban kasa, domin shine zai magana da shugabanni, shi zai tsara manufofi, shi ya san abin da ya kamata, domin in kana magana da Faransa ko Ingila ko Jamus ko Italiya, daban yake da in kana magana da Rasha ko China ko Korea ta Arewa ko Cuba ko wata kasa. Saboda haka a mafi yawa kasashen har hudda da kasashen waje anan ana barin ta ne ga shugaba, shine zai yanke hukuncin wani irin takunkumi za a saka in za a saka din, wani irin hudda kasuwanci za a kulla in za a kulla din, wace irin hudda diplomasiya za a kulla in za a kulla din. To wannan karan abin da ya jawo masa matsala shine wannan bincike da ake na cewa ana zargin Rasha ta taka rawa wajen taimaka masa ita zabe, ba lallai shi ya sani ba, ba lallai an hada baki da shi ba, ba lallai da amincewarsa ba, amma dai ta tabbata jami'an tsaron su, jami'an lakin asirin su, jami'an kunje-kunjen su sun tabbatar cewa Rashan nan ta taka rawa wajen zaben nan. To shi yanzu ba zai iya fitowa ya ce baya goyen bayan wannan doka ba, domin in yace baya goyen baya sai yan adawa su ce aha, dama ta taimaka maka ne dan in ka zo kai mata irin waɗannan abubuwa.
Ta yaya haka zai shafi mu'amalar Amurka da wanda Rasha?
To yanzu kaga ai da Rasha ta ga ba sarki sai Allah, ita ma ta mai da martani. Amerika ta kori ma'aikatanta guda 35, ita Rasha ta kori ma'aikatan Amurka guda 700. Amurka ta kwacewa Rasha gidaje guda 2, ɗaya a New York, ɗaya a nan Maryland, ita ma Rasha ta kwacewa Amurka manyan gidajenta guda 2 a Moscow.
Wani darasi Najeriya za ta koya game da wannan mataki da majalisa ta dauka, ko dai kana ganin har yanzu siyasa ta mu ba ta yi kwarin a kai ganin haka ba?
A'a, ina ai ba ta yi ba. Misali ai mu yanzu su lokacin da yanzu suke gudu sun girma a demokaratiya, sun yi takata, sun koyi tafiya, sun baliganci, har yanzu gudu suke sheka kamar akan dokin dan shilinge suke gudu suke yi, sun iya komai. Mu ko yanzu ne ma muke fara rarrafe. In ka ce za ka kutanta abin da ke faruwa a nan, ka ce kana so a yi shi a Najeriya ko a Nijar ko a Ghana, ai tsarin demokaratiyar tamu sai ya tuntsire. Sabu musamman ma da yake ba mu kai kwarewarsu ba, ba mu kai iliminsu ba, al'adar tamu kuma ba ɗaya ba ce. Dole ne akwai abubuwa da yawa da koda muna so mu yi, al'adarmu da ɗabi'armu da kuma zamantakewarmu ba zai bari mu yi ba. Yanzu misali zan baka, ai yanzu shugaban ake bincika. An kafa mai bincike na musamman Robert Mueller domin ya bincike shi akan wannan batu na Rasha. Ta ga ba majalisa ce ta kafa ba, bangaren shugaba ne, ma'aikatar shari'a ce ta kafa mai bincike, ya binciki shugaba da cikakken ikon bincikensa, ya gurfanar da shi, ya titsiye shi, ya binciki takardunsa, ya binciki wayoyinsa. Yanzu a Najeriya a wane ne malami ministan shari'a zai iya cewa na kafa kwamitin bincike ko na kafa mai bincike da zai binciki Buhari akan ana zarginsa ya yi wani laifi ko ana zargin ya yi wani abu? Ai kaga demokaradiyya ba ta kai girman da za a yi wannan ba. Majalisa ma yanzu a Najeriya ba za ta iya kafa kwamitin bincike kamar inna yanzu kwamitin leken asiri da ayyukan sirri na kasa, wato intelligence committee na House da na Senate suke binciken wannan gwamnati ba. Har yanzu tamu demokaradiyya ba ta kai ba. Kokarin dai da muke yi mu koyi cewa demokaradiyyan nan mulki ne na mutane, na ra'ayin mutane, kuma da mulki ne na doka, yanda dalle in doka ta ce a yi abu kaza to za a yi.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa a san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abin dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara, da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu arau da haka, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan, sai kuma makon gaba da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Shehu Yusuf Kura da Cibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.